This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya FM, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali daga birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau, Litinin 30 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga takwarorinsa da suke halarta taron koli da ake akan canjin yanayi a birnin Paris, akan cewa ya kamata su kara zage dantse wajen rage dumaman yanayi. Papa Roma Francis kuma yana kan hanyarsa ta koma Rome bayan ya kammala ziyarar kasashen Afrika guda uku. Sannan Prime Minister Turkiya kuma ya faɗa yau cewa kasarsa ba za ta nemi gafarar kasar Rasha saboda kakkaɓo jirgin saman yakin Rasha da kasar ta yi a makon jiya ba.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Kano tana bincike masababin gobarar da ta auku a makarantar ‘yan mata ta Jagona da ta yi sanadin mutuwar ɗalibai bakwai.
Ba wutar lantarki ba ce, kuma ba wutar rusho ko kendil ba ne, wanda dama ba a sa amfani da shi. Wannan wani ibtila'i ne ya zo.
Yau ne kuma ake kyautata zaton jam'iyyar APC za ta sanar da wanda zai gaji marigayi Abubakar Audu a takarar gwamnan jihar Kogi. Muna da rahoto. Sai kuma jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyar MPR ta bayyana dalilanta na yanke shawarar goyon bayan shugaba mai ci yanzu a zaɓe da na gaba.
Amma mun tsaya a bakanmu a kan bisa ga dokokin zaɓe da kundin tsarin mulki da kanadar, za mu aiwatar da zaɓe ranar Asabar 5 ga watan gobe.
Yusuf Arande zai shigo da ilimi garkuwar ɗan adam, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Yau Litinin, shugaba Barack Obama na Amurka ya kira ga takwarorin aikinsa da suke halarta taron kolin da ake yi a kan canjin yanayi a birnin Paris na kasar Faransa cewa ya kamata su kara zage dantse, domin kuwa za a auna nasarar da suka samu ta hanyar kawar da wahalar da ake sha a duniya. Shugaba Obama ya ce shugabannin da suke halarci ko kuma suka halarci wannan taron kolin, burinsu ɗaya ne na ganin cewa an rage yawan hayakin da ke gurɓata yanayi da kuma rage dumamar yanayi, inda ya yi misali da ci gaban da Amurka da wasu ƙasashe suka samu ta wannan fanni. Ya ce burinsu shi ne ganin cewa ci gaban da suka samu ya zama jadawali mai ɗorewa ga ci gaban bani Adamu. Ya yi kira ga mahalarta taron da su yi na'am da wani tsarin da zai baiwa kowace ƙasa damar cika alƙawuran da suka yi.
Yanzu haka Papa Roma Francis yana kan hanyarsa ta komawa Rome bayan ya kammala ziyarar kasashen Afirka guda uku. Da ranar yau Litinin, Papa Roma ya tashi daga Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya bayan da ya yi huduba a gaban dubban jama'a da suka taru a filin wasannin Bangui, babban birnin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Tun da farko a babban masallacin birnin Bangui, Papa Roma ya ce da Krista da Musulmi ‘yan uwan juna ne. A saboda haka ya ce tilas ne tare waɗannan addinai guda biyu su yi watsi da tsana da yin ramuwar gayya da kuma tarzoma, musamman tarzoma da ake rabewa da sunan addini ana yi. Ya ce ziyarar da ya kai ƙasar wadda ke fama da rikicin siyasa da arangamomi tsakanin ‘yan yaƙin sa kai Musulmi da Krista ba zai kammalu ba, ba tare da ya gana da al’ummar Musulmin ba.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa ba za ta nemi gafarar ƙasar Rasha a saboda kakkaɓo jirgin saman yaƙin Rasha samfurin jet da ƙasar ta yi a makon jiya a kan iyakar ƙasar da Siriya ba. Prime Minister ya yi wannan furucin ne ga ‘yan jarida bayan wata ganawar da ya yi da shugaban ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a birnin Brussels kasar Belgium ya ce mayakan kasarsa sun yi alhakin da ya rataya wuyansu na kare sararin samaniyar kasar. Prime Minister ya bayyana fatan Russia za ta kara yin nazari akan azawa kasarsa takunkumin tattalin arziki da shugaban Russia Vladimir Putin ya ba da sanarwarsa domin mai da martani ga al'amarin kakkaɓo jirgin sama. Takunkumin zai kayyade yawan kayayyakin da Russia take saye daga Turkiya da haramta ko kuma hana a sabunta kwangilar 'yan kasar Turkiya da suke aiki a Russia. Jirgin saman Russia da Turkiya ta kakkaɓo ya faɗi a wani yankin kasar Syria. Dukkan su Turkiya da Russia sun samu sabanin ra'ayi akan hanyar da jirgin ya bi. Turkiya ta ce jirgin ya keta ƙa'idar sararin samaniyarta, yayin da ita kuma Russia ta dage akan cewa jirgin bai bar sararin samaniya ko kuma kasar Syria ba.
An shirya shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani zai gana da Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif a gefen taron kolin da ake yi a birnin Paris, taron da Prime Minister Ingila David Cameron shi ma zai halarta. Kafofin gwamnatin Pakistan ne suka shaida muryar Amurka batun yin taron. Za a yi wannan ganawa ce a yayin da Amurka da China da kuma Pakistan suke ƙara yunkurin ganin an koma ga yin shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Afghanistan da shugabannin ƙungiyar Taliban da nufin kawo ƙarshen yakin da ake fafatawa a Afghanistan. Ana son ran ɓangarorin biyu za su tattauna hanyoyin sassauta zaman tankiya su yi aiki tare domin komawa ga yin shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin jami'an Afghanistan da na ƙungiyar Taliban da suka cije.
Amurka ta samu sahihan rahotannin da ke cewa cikin kwanaki biyu masu zuwa za a kai wani hari a Afghanistan, a saboda haka take kira ga Amerika da su yi taka tsantsan sosai wajen yin zirga-zirga a Kabul babban birnin kasar. Babu wani ƙarin bayani dangane da wuraren da za a kai hari ko lokaci da kuma wani irin hari ne za a kai. Yau Litinin ofishin jakadancin Amurka da ke Afghanistan ya ba da wannan labari a wani sakon gaggawa da ya aika wa Amerikawan da suke zaune a kasar. Haka kuma ofishin jakadancin ya yi wa Amerika aka shaidin cewa su guji kai ziyara kasar. Damuwa a kan matakan tsaro tuni ya tilasta wa ofishin jakadancin Amurka rage ma'aikatansa. Ofisoshin jakadancin wasu kasashe da ƙungiyoyin agaji sun ma sun ɗauki mataki makamancin na ofishin jakadancin Amurka a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Kano, inda wata gobara ta tashi a makarantar sakandaren kwana ta 'yan mata da ta yi sanadiyar rasuwar ɗalibai 7 sama da 25 kuma suka jikata. Tuni dai gwamnati ta umarta rufe makarantar da ke garin Jugana a yankin karamar hukumar Gezawa. Ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya aiko mana daga Kano.
Mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafiz Abubakar, wanda shine kwamishinan ilimi na jihar, shine ya bada wannan umarni yau da rana bayan da ya ziyarci harabar makarantar mai nisan tazarar kilomita 20 daga birnin Kano. Mataimakin gwamnan ya jajanta wa iyaye tare da yi musu ta'aziyya sanadiyar mutuwar 'ya'yan nasu. Yanzu haka dai ɗaliban da suka jikkata na can a asibitin Murtala da na Muhammad Abdullahi Wase, inda likitoci ke ci gaba da duba lafiyarsu. Abdullahi Yahuza Kura shi ne babban daraktan ayyuka na musamman da harkokin gudanarwa a hukumar kula da makarantun sakandaren jihar Kano.
Gaba ɗaya rufin ɗakin da yake kuma shi ne babban ɗaki a makarantar ya ƙone. Sannan yaran saboda firgici da inda wutar ta kama ba a san daga inda ta kama ba, tun da cikin dare ne wajen karfe 8 ne suna shirye-shiryen kwanciya. Allah ya sa ba su yi bacci ba. To sun shi shiga ne din sai wannan abu ya faru, kuma babu wutar lantarki ma kamar inda aka tabbatar mana kwana uku a garin. So ba wutar lantarki ba ce, kuma ba wutar shuko candle bane wanda dama ba a sa amfani da shi. Wannan wani ibtila'i ne ya zo wanda yara da yawa sun jikkata, yara 25 ne suka jikkata.
Waɗanda suka mutu?
Akwai wanda suka rasu.
Guda nawa ne?
Guda 7 ne. A can mai girma kwamishinan ilimi deputy gwamna shi ma ya zo ya same mu, a bisa haka ne ya umarta cewar aka yi ba da umarnin cewar a rufe makarantar domin a samu damar yin gyara kuma da bincika faruwar abin da yadda za a yi maganin aukuwarsa a gaba. Zuwa lokacin da aka gama gyara,
Wannan makaranta ta ƴan mata dai da ke garin Jogana tana da jimlar ɗalibai 2,400, yayin da ɗakin da ya ƙone ɗin ke ɗauke da ɗalibai fiye da 200. Yanzu dai iyayen yara na ci gaba da kwashe ‘ya’yansu daga wannan makaranta tunda hukumomi sun ba da umarnin rufe ta har sai an kammala gyare-gyaren da gwamnati ke muradin gudanarwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum.
To a gaida Mahmud, sai kuma batun zaben gwamnan jihar Kogin Najeriya, inda ɗan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamnan da aka gudanar ya rasu kafin hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaben. Yayin da jam'iyyar APC ke neman mafita, jam'iyyar PDP kuma na ikirarin cewa kamata ya yi a sanar da ɗan takarar a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Bayanai dai da ke fitowa daga jihar Kogin sun nuna akwai ruɗani matuƙa game da zaɓen wanda zai mai gurbin marigayi Abubakar Audun. Tun bayan da hukumar zaɓen Najeriya ta baiwa APC damar kawo wani ɗan takara a jihar Kogin, rahotanni ke nuna cewa ra'ayin 'yan jihar Kogin ya kasu kashi uku, da masu ganin cewa ɗanɗan marigayi Abubakar Audun ne ya dace ya mai gurbinsa. A ɗaya gefen kuma wasu na ra'ayin Alhaji Yahaya Bello doka ta ba dama, domin shi ne ya zo na biyu a zaben fidda gwani na takarar kujerar gwamna a jihar Kogin a jam'iyyar ta APC. Yayin da a can gefe guda kuma jam'iyyar PDP ke ganin ai gwaninta ne kawai ya kamata a ba, babu ma wani zancen zaben cika gurbi. Suleiman Abdulmalik jigo ne a jam'iyyar APC a jihar Kogi kuma sakataren labaran marigayi Abubakar Audu. Ya ce a yanzu haka suna gudanar da wani taro akan wannan matsala da shugabannin APC a Abuja.
Muna da meeting yau, daga meeting na yau zan yi a tsaron inda muka dosa.
A wani lokaci za ku yi meeting din?
Eh, an ce karfe 3 na rana a nan National Headquarters.
Yanzu kai kana ina?
Na dan shiga Abuja kenan akan wannan.
Ke yanzu kenan duk makaraban APC na nan Kogi suna Abuja kenan?
Dukkan.
Na'am. To amma a gefe guda kuma jam'iyyar PDP ta ce babu ma dalilin neman wani ɗan takara, domin kuwa Kaftin Idris Wada na jam'iyyar PDP ne kawai ya dace a ba, in ji jigon PDP a jihar Kogin Honorable Yusuf Indagi Abubakar.
Ɗan takara wanda kuma yake da rayayyanku, wancan matatukuru ne kuma ku a Supreme Court abu da aka kira irin wannan ƙuri'an.
Yanzu kuna so ita kotu ta dakatar da bayan wannan zaben kenan na Asabar bai zuwa?
Gabaki dai ba ma dakatarwa ba, ta soke yinta a dauki abin a ba gwamna mu, shine rayayye mai ƙuri'a rayayye.
Dama dai tuni wannan lamari na jihar Kogin ya dama lissafin lauyoyi da masana harkokin shari'a a Najeriya. Lauya Abdulmalik Sarkin Daji ga abin da yake cewa akan wannan batu. To yanzu ita PDP ta ce za ta je kotu, kana gabatar da wani dalili?
Eh, to muna saurara mu ga dalilin da za su bayar, domin ne Najeriya ba ta taɓa samun matsala makamancin wanda ba.
No.
Babu kuma doka a Electoral Act, babu doka a suna su dokan na PDP ko na jam'iyya, da idan matsala makamancin haka ya faru ga yanda ya kamata a yi maganin shi.
A yanzu dai a iya cewa kallo ya koma jihar Kogin domin ganin yadda wannan dambarwa za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A bar haɗamar mukami a tsaya a yi aiki don a raya jihar da girma. A bar yin haɗamar mukami.
To bari kuma mu ƙarƙare a jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyar MPR ta bayyana cewa za ta goyi bayan shugaban ƙasa mai ci yanzu Yusuf Muhammadu a zaɓe na gaba. Wakilinmu Sule Mumuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Batun ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa su ne mahimman hujjojin da jam'iyyar MPR jamhuriya ta ce ta dogara da su wajen yanke shawarar ba da goyon baya ga takarar shugaba Isu Muhammadu tun a zagayen farko, domin ba shi damar ci gaba da ayyukan samar da tsaron da ya dukufa a kai tun ɗarewarsa karaga a shekarar 2011. Shugaban jam'iyyar ta MPR jamhuriya Albade Abuba ya ce,
da mugunyar rawa ga rikin tashi, in ana lissahi ana nazari, parti na kwana 46. SK ya shirya ma zaben shugabanci, ana iya zuwa a cika takardu ko kuwa dauke dan takara a kai shi. Na biyu, inda akwai haluluka waɗanda suka kamu a gwamnatin ganin haɗin gwiwa a yanzu, menene dalilin da za mu hido wani ɗan takara kuma mu ce za mu jayayya da wanda muka ce ma gaban duniya duk, gaban shaidu duk, kai mun zo mu kama mishi? In ba mu yarda ba da ra'ayoyin president Isufu ko ku da ayyukan da yake tun da farin farko na ɗaya ba mu shiga gwamnatin shi.
A can baya jam'iyyar MNC da nasara wacce ita ce jam'iyyar Albadai Abuba ta asali ta sha zargin masu mulki da amfani da Albadai Abuba da makarrabansa domin rikita jam'iyyar ta kasa kai labari a zabe mai zuwa. Saboda haka Rabilu Alhaji Kane ya ce
sun ce ba su yin takara za su kama ma farat ɗaya shugaban ƙasa Muhammadu Isu, ka gani sai mu ce abin da muka zanke ɗin dama da ya so shi ya amshe jam'iyyar ya ba su haka ɗin ta tabbata gaskiya. Kinan ka gani dama ba 'yan siyasa ba ne, a wani lokaci muka zanke ce musu ko agolan tarayya ko kuma karnan farautar tarayya, to yau gaskiya ta hito da kanta.
A nata ɓangare jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Nijar ta yi na'am da goyon bayan da ƙawayenta ke kawo wa ɗan takararta wanda a cewar wani jigonta kalla hankurau. Wannan alama ce ta nuna kishin ƙasa.
Nijar salon siyasa ya fara sakewa, mutane suna dibin abinda zai amfanin ƙasa ba abinda zai amfanin kansu ba. Wannan shine zai sa Nijar ya ci gaba. Lokacin da ƙasa na cikin wani hali sai an gama ƙarhi a hita.
A ranar 21 ga watan Fabrairun shekarar 2016 ne 'yan Nijar na ciki da waje za su halarci runhunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'ar 'yan majalisar dokokin ƙasa da ta shugaban ƙasa lokaci guda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 10:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya, amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau muna ci gaba da bibiyar halayyen da malaman makarantun firamare ke ciki a baki ɗaya ƙasar Najeriya, wanda a wannan satin mun maida hankali ne a yankin jihohin gabashin ƙasar, duk da cewar yankin gabashin ƙasar ya shiga wani hali na koma baya, ba kawai a ɓangaren ilimi ba, har ma da sauran harkokin yau da kullum, bisa tashe-tashen hankula da suka fuskanta na tsawon wasu shekaru. To abin tambaya a nan shi ne, wai 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram ne kaɗai suka zama sanadiyar koma bayan ilimi a yankin, ko kuwa har ma da sa hannun hukumomi? Wasu malamai da abokin aikinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da su sun bayyanar da cewar rashin kayan aiki da kyautata jin daɗin malamai na ɗaya daga cikin abubuwa da suka durƙufar da ilimi a yankin, baya ga 'yan ƙungiyar ta Boko Haram.
Kwalkwaliyar daraja shi haushi ɗare ɗam, to shi mara ilimin
fa. Ya iya magana dai kan yi wa malamai kirarin ticca uban karatu, sakamakon gudumawar da malaman kan bada wajen bunƙasa ilimi da ke zama gishirin rayuwa. To sai dai kuma duk da rawar da malaman makan taka da alamun kirarin da ake wa malamai na cewa ladan ku sai a lahira na fa neman komawa gaskiya, musamman ma malaman da kan karantar a ƙauyukan karkara a arewa maso gabashin Najeriya. Malama Nayi Habu na ma cikin malaman da aka tura karantar a wata makarantar firamare da ke yankin Fufore da ke gabashin jihar Adamawa.
To karantarwa dai alhamdulillahi muna dan tattabawa.
Ya wahalan karantarwa yake?
A gaskiya wahalan karantarwa kan akoshi, gashi ba kayan karantarwa. ba ajujuwa wani lokaci a gindin bishiya muke karantarwa kai din abun ba ta cewa
to kaman tabbaton hakoki kuma fa
to matsala kan kai ma ka san shi musamman ma malamai
to ya batun maganan albashi kuma
albashi a gaskiya biya kan yanzu ma har yanzu ba biya mu ba kusan wata biyu an kusa shiga wata na uku
to ya rayuwa take ba albashi
a gaskiya rayuwa ba albashi kan kai ma ka sani akwai wahala za kudin mota da muke bi mu tafi gurin aiki abinda zaka je ka tsaya ka karantar baka ci abinci bane duk kaga ba abinda ba zai hadu ba kenan duk wahala kan akwai shi muna dai lallabawa
me kuke so gwamnati ta yi
sai muna roƙon gwamnati ta taimaka ta biya mu don mu ma mu ji ƙwarin gwiwan karantarwa mu ma in ana dan ba da ana bawa ma'aikata lun mu ma a rinka taimaka mana a sa mu a ciki don mu ana barin mu a baya ba kaman sauran ma'aikata ba
me yasa kuke so din
muna so to kaga in kace zaka tara kudinka ka saya abun na da wahala amma in aka baka nan ka san ana bin ka bashi dole zaka so ka sauke nauyi dake kanka
shi ko wani malamin wanda ya kai matakin shugaban makaranta malam dan Ladi Dondas ya ma danganta rashin matsuguni da kuma mai da hankali daga iyaye a matsayin dalilin da yasa wasu makan jefar da alli musamman ma idan aka tura su kan tarawa a makarantun da ke kauyuka
karantarwa a karkara kam so akwai matsala matsalan kuma shine yawancin mu wanda suke can suna fama da rashin kayan aiki da kuma filin da yara suke samu su zanna ma a cikin kullun yara za gan su cikin su duka kasa ba filin zama ba filin zagaya mai kyau kuma amma sai dai malamai kam suna da matsalar da yawa
to kaman ya batu magana
kan wata biyu yanzu dai muna ciki ba kudi wata biyu muna nan ba abun da mu ce sai da kuma ci gori Allah sa gwamnati ta dube mu ta gera mana
to in ba a biyan ko ya kuke fuskantar tafiya
a kasari kan muna shan wahala zuwa kan yanzu a kalla a muradin su mai da mai ya tashi nan wanda yake tashi daga cikin gari ya je kauye yana shan wahala sosai ga taka ba machine yadda aka yi abin da ya ma akwai wahala sosai
wani batu kuma shine aka ta dawo saurare akan baiwa malamai abin da ake kira rance ko su sai mota ko su aba ba kamar loan a ku ana baku
ba mu ta ne ake ba mu yanzu ka babu
to me yasa ba a baku yanzu
to akasar da yanayin da yadda kasantake yanzu ana bayarwa amma abun yanzu an kwambi babu yanzu
to kamar me kuke so ai muku
eh to muna son gwamnati duba ta yi mana agaji ta ba mu taimako wanda at least kowane malami shi ma zaman to yana da muhallinsa yana samun dai muradin abu yadda zai samu ya filin aiki kuma don a kasari wanda zai tashi daga kauye sake zuwa kauye at least ana zuwa latin zuwa filin aiki amma inda an samu mana an gina mana filin zama at least ayyuka za su tafi smoothly kowa at least zai samu aikin sa kai sai
to kaman su yaran suna
muna cin kanta daga zabe kiyaro ci baban sa ce ya je duba su dabbobi in ya so daga bayan tara ya sake dawo ba su da yawa dole su je su musu aikin gona ana cikin ranar karatu mai kai yaro ka sa da yaro ka zuwa filin aiki sai ce kai baban sa ce ya je gona
to ko me masana ke cewa ne game da wannan matsalar malam Abdulhamid Dahir Bomo wani tsohon malamin makaranta ne a lokacin Najeriya
matsalolin da suke fuskantar malaman makarantawa musamman wanda suke koyarwa a makarantun karkara ya hada da abubuwa masu daman gaske wanda yake sun kunshi rashin kayayyakin aiki da rashin azuzuwan da ake zuba dalibai sannan ga cinkoson dalibai wanda yake dakatar da dalibai 120 ko 130 a cikin aji wanda yake ya kamata a ce malami in har zai koyar a samu koyarwa ingantacce to ya zama dalibai in sun yawa a ajin shi su zama mutum 50
masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a shirin namu na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da duba ire-iren waɗannan matsalolin a sauran jihohi na bangarori daban-daban a ƙasar baki ɗaya. Godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ya haɗa mu da wannan rahoton sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don mu zan miƙewa kai kokari.
Sai kuma ra'ayoyi da kuka aika mana ta hanyar email.
sakon farko cewa muna fatan ziyarar da Papa Roma ya kai a wani masallaci a Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya zama sillar da za ta zama zaman lafiya tsakanin musulmi da kristan kasar. Sako daga Naziru Abubakar Sabugusau. Sakon Nasiru Uban Shahada yace muna jajantawa iyalan daliban makarantar Jogana dake jihar Kano sanadiyar ibtila'in gobara da ta haddasa rasa rayukan daliban. Da fatan Allah ya ji kansu ya kiyaye aukuwar irin haka a nan gaba. Amin. Shi ko wannan yace assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar da Papa Roma Francis ke yi a lungu da sako na kasashen Afrika ta zame alheri a nahiyar baki daya daga Usaina Mamar Amir Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Muna yi wa iyayen yaran da suka rasa rayukansu bisa hadarin gobara inda ya ritsa da su a makarantar da ke jihar Kano Jaje. Da fatan Allah ya ji kansu. Amin. Daga Mansur Almu Gumel. Hakika har-haren da wasu marasa imani ke kaiwa arewacin Najeriya abin takeici ne. Don haka nake kira ga al'umman Najeriya mu rika sa ido sosai kan bakuwar fuska da bamu yarda da ita ba. Dan rigakafi dai yafi magani. Da fatan Allah ya kawo mana sauki. Amin. Daga Abubakar Lawal Abubakar Daura. Wannan cewa yi Allah ya sa ziyarar da Papa Roma Francis ke yi a cikin wasu kasashen mu na Afrika ta kara mana fahimtar juna tsakanin musulmai da kristoci a nahiyar mu ta Afrika baki daya. Wannan kuwa sai yace assalamu alaikum VOA Hausa. Kamata yayi hukumar zaben Najeriya INEC ta amincewa mataimakin marigayi Prince Abubakar Audu a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Kogi ba tare da an yi la'akari da addini ba. Daga Garba Sabiola Saidawa Gashuwa.
Shirin noma tushen arziki na sashen Hausar muryar Amurka kowace Litinin da Sahi.
A da akwai wadatar abinci har ayi rara ga jada ga auduga da su fata ko fatu da kiraga da ridi.
Noma tushen arziki kuma na duke tsohon ciniki.
Hatta a kasashen da suka ce wai sun ci gaba in ka je kamar Amerika ko Ingila zaka ga manoma sune masu arziki.
In an ce noma an ce kiwo shirin naku ya hada komi. Da noman kihi
harkar kiwon kifi wani sabon abu ne mu a nan bangaren yanzu ne harkar ta fara samun inganci bayan da aka fara samun matsaloli akan harkar kiwon kaji
da kuma jan hankula akan matsalolin da noma ke huskanta a wannan zamani irin su dumamar yanayi da sanadin su
abubuwan inji da abubuwan da suke fidda hayaki daga mai fidda zafi sai mai fidda hayaki kuma hayakin mai guba wani abin da ake kira iska na carbon dioxide.
Ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kowace ranar Litinin da Sahi domin jin shirin naku na noma tushen arziki.
To yanzu dai shirin na Halima na duke tsohon ciniki ya koma kowace ranar Talata ne da karfe 4 na rana sai a ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin wannan shiri da dada mai ilmantarwa. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yau Litinin shugaba Barack Obama ne na Amurka ya kira ga takwarorin aikinsa da suke halarta taron koli da ake a kan canjin yanayi a birnin Paris na kasar Faransa cewa ya kamata su kara zage dantse domin kuwa za a auna nasarar da suka samu ta hanyar kawar da wahalar da duniya take sha. Yanzu haka kuma Papa Roma Francis yana kan hanyarsa ta koma Rome bayan ya kammala ziyarar kasashen Afrika guda uku.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma nan an jima kaɗan da mun fice Halima da Jamila za su shigo da shirin yau da gobe da ake yi musamman domin matasa. Yanzu a madadin Juma'a Ali da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu ta yau Hajiya Zainab Alheri ke muku fata alheri sai kuma an jima idan Allah Ubangiji ya nuna mana yanzu dai ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.